بسم الله الرحمن الرحيم أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
نعم وبنجزي أباين أبام العباري سيواشي كافري wato in Allah ya dora masa rashin lafiya sai ya kankanta da kai ko kuma ya dora masa wata damuwa sai ya kankanta kai yana roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye masa idan ubangiji ya yaye masa ya canza masa wannan cutar ta koma lafiya ko kuma ya canza masa damuwar wato ta koma ni'ima wato sai ya riga cewa ai innama utitu ala ilmin indi ai shi wannan abin da ya samu ya same shi ne saboda kwarewarsa wato saboda wani ilimi wato da yake tattare da shi ko na iya tattali ko na iya kasuwanci ko kuma wato yana da wani ilimi na iya sarrafa wato dukiya
Allah ya ce wato wannan din bankiya ce kuma wannan din jarraba ce fitina ce wanda bawa shedan yake jefa bawa a ciki amma shi bawa din bai sani ba Allah ya ce to ba mutanen manka ne suka saba faɗan wannan ba kafin da suka zo a baya sun gaya ma annabawan su yin wannan kamar yadda ɗan ƙaruna yake gaya wa annabi Musa lokacin da ya aika a cewa ya wato ya bada zakka ya fidda zakka yake cewa wannan dukiya ne na gaje ta ne kakara da kakara da kakara da kakara ko kuma kakan 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 kakara na gaje shi wato na gaje wa inna ma walistuhu wato kaje a kaje na gaje wannan dukiya wato iyaye ta
na gaji wannan dukiya wato iyaye da kakanu ne a kuma iya tasarrufi na ilimi na iya kasuwanci shi yasa dukiyar ta wanzu ta zo wannan lokacin yawa da ta lalace to shine Allah yake cewa wannan ai sun saba fada amma fitina ne a gurin su to sai ubangiji yake gaya mana cewa awalam ya'lamu anna laha yabsutu rizqa liman yasha su shin kafire ba su sani bane Allah shi yake ba wa arziki a wanda ya ga dama yanzu su ba su wannan arzikin ai da ganin damar Allah madaukakin sarki ne ma'ana Allah shi yake yalwata arziki a wanda ya ga dama dan ya jarrabe shi wa yaqdiru ko kuma ya kuntata mu wani shi ma dan ya jarrabe shi inna fi zalika laayatin lalle a ba wani arziki wani kuma a hana shi arziki wannan shi ma aya ne wato liqaumin yu'minun ga mutane wanda suke masu imani idan Allah madaukakin sarki ya sake dukiya ma kowa aka ce kowa mai arziki ne to duniya manufar rayuwar duniya sai ta lalace yawa rayuwar duniya kwata kwata sai ta lalace in kuma aka ce kowa talaka ne kowa talaka ne kowa abun bakin sa yafi karfin sa duk duniyar nan to nan ma rayuwar sai ta lalace saboda Allah ya tsara duniyar nan ta gudana karkashin wani arzuta wani haka Allah madaukakin sarki ya tsara duniyar da babba da karami da mai karfi da mara karfi da mai arziki da talaka in kowa mai arziki ne to ba za ka samu mai aikin karfi ba da dukiyarka kana da bukata a tona maka shadda ba za ka samu mai tona maka shadda ba ko kuma gidanka matsayi da yanayin shadda ta cika da dukiyarka ba za ka samu mai yashe maka shaddar ba za ka samu mai maka gini ba ba za ka samu mai maka sassabe maka noma ba saboda haka da dukiyarka haka za ka ji dole ka kai noma kana san abin da za ka ci to kaga manufar rayuwar duniya sai ta lalace saboda haka kaga ashe akwai hikima na ubangiji subhanahu wataala wato wanda ya maida wani talaka ya maida kuma wani mai arziki saboda duniyar a samu check and balance wato duniyar ta zauna ta tafi akan kadar ku wanda yake wato mai kyau shine Allah yake cewa wato inna fi zalika cikin wani ya arziki wani kuma a talauta shi lalle la ayatin akwai aya liqaumin yu'minun ga mutane wato masu imani na'am
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم
malamai suka ce dalilin saukar wannan aya cewa wata rana ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aika mu wahashi wahashi shine mutumin da ya kashe sayyidina Hamza wato kafin ya musulunta to bayan ya musulunta kuma shi ya kashe Musailamatul Kazzabi wannan annabin ƙarya din to shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika masa aje ayi masa wa'azi ya kira shi zuwa ga musulunci to shine sai ya aiko dan aiki aje a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaifata da uni ila dinika ni me yasa zaka kira ni zuwa ga addininka wa anta tsumu anna man qatala aw ashraka aw zana yalqa thaman yudhab lahu al'azab cewa alqur'ani ya ce mutumin da ya kashare ko mutumin da ya shirka da Allah ko mutumin da ya zina Allah ya ce yalqa thaman wato ya je faransa a cikin wato halaka wato a cikin zunubi yudhab lahu al'azab yawm al-qiyama ran al-qiyama za a ninninka masa wato azaba sai yace to shi duk wannan yayi yace duk wannan mummunan laifin yayi yake cewa wa ana fa'altu zalika kullahu duk wannan laifin yayi na farko yayi shirka yayi bautar gunki sannan kuma yayi kisa tunda shi ya kashe wa sayyidina Hamza sannan kuma yace yayi kuma zina to yaya annabi sallallahu alaihi wasallam zai kira zuwa ga addini bayan ya san ya aikata wannan abubuwan to sai ubangiji ya saukar da wato illa man taba wa amana wa amila amalan salihan wato duk wanda ya mutu yana shirka da Allah zai shiga wuta sai dai wanda ya tuba ya kuma yi aiki mai kyau to wannan kan Allah zai karbi tubarsa to shi wahashi aka ji ga masa ai gashi Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila salihan wanda duk ya tuba kuma yana mai imani sannan ya aiki mai kyau Allah zai canza zai kankare masa zunubinsa sai yace haza shartun shadidun ai wannan ma sharadin shi ma yana da tsanani la'alli la qadru alaihi mayyuwa tunda ai ya sa sharadi an ce illa man taba wannan zan iya tuba sannan wa amana wanda ya imani yace wannan zan iya aka ce wa amila salihan kuma sai yayi aiki mai kyau to yace kaga wannan sharadi ne wanda yake ban sani ba bayan na imanin mayuwa zan samu wato zamewar kafa a ce sai nayi aiki mai kyau tukun shiga gidan aljanna gaba daya ce wannan zai iya samun zamewar kafa yace wannan sharadin ina ganin sa shi ma wato ya mun tsanani fa har gaira zalika shin a iya samun wani sharadin wanda yafi wannan din sassauci to sai Allah ya saukar da innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yace tabbas ubangiji baya gafarta wanda ya mutu yana shirka da shi amma wanda ya tuba daga barin shirka shi kan Allah zai gafarta masa in ya ga dama aka ce wa yaghfiru ma duna zalika duk laifin da bai kai shirka ba Allah yana gafarta shi amma sai Allah ya ce liman yasha'u ga wanda ya ga dama to sai aka ji a gaya ma wahashi ce wato ga wata aya kuma ta sauka wadda take arfaku ta fi taushi akan waccan wato aya din wato sai ce a rani babu fi shubhatin kai yanzu ma ni ina ganin akwai rikici a cikin magana tunda ai Allah cewa yayi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta ma wanda duk ya mutu yana shirka da shi yace wa yaghfiru ma duna zalika amma duk laifin da bai kai shirka ba yana gafarta shi amma sai ce liman yasha'u ga wanda ya ga dama yace ina ganin har yanzu akwai rikici a cikin magana aya gafir li amla shin yanzu in na musulunta Allah zai gafarta min ko ba zai gafarta min ba tunda yake an ce liman yasha'u yace to nan ma Allah ga akwai sauraron har yanzu abun bai fito fili ba to sai Allah madaukakin sai ya saukar da wannan aya Allah ya ce qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim gaya musu ya rasulullah ya ibadi ya ku bayina alladhina asrafu ala anfusihim wanda suka cuci kansu da fadawa cikin laifi suka yi asara shine ma'ana suka aikata zunubi a kayan kawo kansu Allah ya ce la taqana domin rahmatillah kada ku diba kaunar rahmar Allah domin me innallaha yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubi gaba daya to da aka ja ga ya masa yace yanzu kan tuna na yadda yanzu kan na nutsu babu sharadi babu wani rikici yanzu kan na san kuma Allah zai yafe min to shine yake cewa yanzu kan naga wato babu wani sai malamai suka ce al-ibra anan bi umumil lafzi la bi umum wato bi kususil lafzi suka ce bi kususil sababi suka ce abin lura anan shine wato abin da ayan ta magana ba dalilin da yasa aka saukar da ayar ba tunda aya an saukar da ita muwahashi ne amma kuma ta ga mai dukan al'umma yawa saboda haka kada mutum ya ɗebe kauna wato a rahamar Allah kada mutum ya ɗebe kauna duk girman laifin da kake yi kar ka ɗebe kauna cewa Allah ba zai gafarta maka ba duk mutumin da yake ji a ransa Allah ba zai yafe masa ba sai Allah ya sa shi a wuta to in yawa sa kuma sai Allah ya sa shi a wuta yawa amma ka ji ka rika samun karfin gwiwa cewa Allah zai yafe maka ka rika jin karfin gwiwa cewa Allah zai maka rangwame Allah zai gafarta maka amma kuma duk da haka kana jin tsoro dan jin tsoron zai sa ka takaita kanka daga falawa cikin aikin saban Allah jin wannan tsora yauwa amma kar ka rika jin wato jarumtaka ille fi kaza ne ai akwai wanda nasu ya fulawa ille fi kaza nake akwai wanda nasu da fulawa to in mutun yana irin wannan to ba zai daina laifi ba shi kuma kaida malami suka ce Allah madaukakin sarki wato cikin rahamarsa in dai bawa bere ne laifi ba to insha Allah ta'ala zai tsira gaban Ubangiji suka ce dan adam baya kafurta saboda girman sabo in dai dan saban Allah ne in dai saban Allah ne mutum ba aikin kafirce ba za a ce masa ya kafirce ba suka ce amma yana iya kafirta idan ya rena saban yawa in ya rena saban ya kalli saban ba wani abin kirki bane ai ga masu manyan laifi saboda haka sai ya rena nasa to a wannan dalilin zai iya fada shi a addini saboda suka ce abin lura shine bai kalli wanda yake sabawa ba sai ya kalli saban yawa abin da ake so kuma mutum ya kalli girman Allah girman wanda ake sabawa wanda ya hana saban in ka kalli girman Allah to ba za ka rena sabo ba sabo komai karancin sa kai baka san wanda zai kai ka wuta ba kamar yadda aikin alkhairi komai karancin sa kar ka rena shi domin baka san aikin da zai kai ka aljanna ba kullum malamai suna mana wato istidlali da karuwar ma ta zamanin bani Isra'ila ta kuma shayar da kare ruwa Allah ya sa ta aljanna kaga dukkan abin in ka lura da shi na farko tukun kare ne ba rago ta shayar balle a ce ana laya da shi ba rago ba kare ta shayar wanda ana gani walakanciyar halitta ce wato a wajen Ubangiji sannan na biyu kuma wanda ta shayar din karuwa ce ita ma ana ganinta mace ce wadda take cikin wato ayyuka na saban Allah na uku malamai suka ce sannan wannan gafarar ba an yi ta ma a cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake da wani matsayi na musamman a wajen Allah a cikin al'ummar Annabi Musa ne daga cikin ƴan bani Isra'ila ne to kaga suka ce to kaga dai wannan ya nuna wato yalwar rangwamen Ubangiji da yadda Allah madaukakin sarki yake karban aiki na alkhairi akwai matar da ta kulle kuliya a daki bata bar ta wata abinci ba bata bar ta ji ta nemi abinci ba ta yi bulaguro yunwa ta kashe kuliyar a dalilin wannan kuliyar Allah saka ta gidan wuta to kaga saboda haka mutum aiki na alkhairi kar ka rena shi komai karancin aiki in dai na alkhairi ne in dai aiki ne da Allah ya yarda da shi to kar ka rena shi in ka samu dama ka aikata yawa sai ka ga azuminka da sallarka da hajjinka da zakkarka da duk dawainoyin da kake na addini manya-manyan nan da kake ganin dan su zaka tsira sai ka ga baka tsira dan su ba sai ga dan wani dalili wani kankanin abu Allah madaukakin sarki sai ya gafarta wa mutum haka kuma laifin shi ma karkare ne laifi komai karancin sa in dai har ka samu zamiya ka aikata to ka tuba wa Allah sayyidina Abubakar ya rawaito mana hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallaha afrahu bi tawbati abdihi wato yake cewa ma asarra man istaghfar walau ala fi yawmi 100 marra mai zunubi ya tuba yayi zunubi ya tuba bai yi asara ba ko da a rana ɗaya zai sau 100 ne ko a rana ɗaya ba za a ce maganar tuban bakin muzuru wani a gurin Bahaushe ne amma a shari'a Allah so yake ana yawan tuban kai laifin ka tuban kai dai in ka zo tuban ne ake so kuma kai tuba mai kyau to watan da so tuba mai kyau da niyyar ba za a kara ba to ko da ka kara wannan malamai suka ce rauni ne irin na dan adam kamar yaro ne mai koyon tafiya ya tashi ya fadi wata rana sai ya ganshi ya taltsale da gudu bai fadi ba idan ya tsorita daga faduwar farkon nan sai ya tsorita yace ba zai sake tashi ba sai ya gemu yana rarrafe ba zai koyi tafiya ba amma ya tashin ya fadin wani lokacin ya tashi sai ya ga ya dame abunsa to shi yasa kai ma in kana yawan tuba wani lokacin sai ga kuma shikenan ka dame Allah ya rufa maka asiri baka sake komawa cikin laifin ba to shine Allah yake cewa ga ya musu ya ibadi ya ku bayina malamai suka ce wannan kullun akwai nuna rahmar Allah akwai nuna soyayya daga mahaliccin mu da yace ya ibadi bai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ba yace ya bayina aka ce akwai soyayya akwai tausasawa da ja a jiki wanda Ubangiji yake yi bayansa Allah na so Allah yana cewa a wani gurin a cikin Al-Qur'ani, shin me zai amfani Allah in yi muku azaba? Me zai amfani Allah? Menene ayan alarma? Ma yaf'alullahu bi'azabikum in shakartum. Me zai sa in kun yi wa Allah godiya kuka yi imani, me zai sa Allah ya muku azaba? Saboda haka yin azabar ba zai amfani Allah ba. In kuma duk duniyan nan ya shirye da mutane ya kuma dura su aljanna, wannan ba zai rage komai a gurin Allah ba. Tunda hadisin mutanen Yaman da manzon Allah yake fada, da na farkonku da na ƙarshenku da aljanunku da mutanenku, za ku tsaya a fili ɗaya wanda ya fi ko wanda ku taru duk tun daga kan annabi Adam, da duk tun daga kan shi annabi Adam da aljanun da aka halitta tun daga na farko har na ƙarshe, kowa ya zo ya tsaya ya daga hannu ya roƙi Allah duk abin da yake so, duk iya abin da ya zo masa zuciyar sa ya roƙa, kuma Allah ya bashi duk abin da yake so. In wani zai roƙi duniyar nan sau goma ya roƙa, kuma Allah ya bashi. Manzon Allah ya ce wannan din, Allah ya ce ba zai rage komai cikin abin da Allah ya mallaka ba, sai kamar mutum ya dau allura ya tsoma a teku, in ya cire gwargwadon ruwan da wannan allura ta rage wa teku, to shine gwargwadon abin da yake hannun Allah in zai ragu. Wannan ma malamai suka ce in zai ragu ne, dan Allah ya ce ma indakum yanfadu kuma inda Allah baqin, abin da yake wurin ku shi yake karewa, amma abin da yake wajen Allah awan zai yake. Saboda haka mu dage da tuba, a mu dage da kaunar, in mun tuban kuma Allah zai amsa mana. Kar mu tuba muna raba kafa, mu tuba kullum, kuma mu ji aranmu mun tuba, mu ji aranmu kuma cikin kauna Allah ya amsa mana wannan tuban. Shine Allah yake cewa kul ka gaya musu ya Muhammadu ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim ya ku bayina, wato da kuka ya cuci kanku da yin aiki na zunubi, wato la taqnadu, kar ku deba kauna min rahmatillahi daga rahmar Ubangiji. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, Allah yana gafarta zunubi sai ce jami'an gaba daya, amma liman taba min shirki. Malamai suka ce ga wanda ya tuba daga shirka, dan mutum yana shirka to wannan kan baya daga cikin wanda ake karban addu'a sama balle ya gafarta masa, amma an mutum ya tuba daga shirka to duk laifin da yayi bai fi karfin Allah ya karbi tubar sa ba. A wani hadisi Ubangiji yake cewa da bawana zai zo da cikin duniyan nan da laifi, tab duniyan nan mutum ya cika ta da sabon Allah sai ya tuba, tuba mai kyau, Allah ya ce ni kuma na ta sai bai cikin duniya biyu na gafara. Kaga haddari ba, haddari ba, ka cika duniya da sabo, Allah ya gafarta maka kuma ya baka cikin duniya biyu na gafara. Saboda haka tuba zuwa ga Allah wannan ibada ne, Allah yana fushi da wanda bai ya tuba zuwa gare shi. Mu yawaita fadan istighfari, kuma istighfari yana sa mutane su samu arziki, yana sa mutane su sauke rayuwa, sauke rayuwa, ka ji sauke rayuwa, Allah ya daidaita maka lamarinka in kana yawan istighfari. Ubangiji ya ce innahu huwal ghafurur rahim, domin Ubangiji shine mai yawan gafara, ar-rahimu shine mai bijin kai. Wanibu ila rabbikum,
wanibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al'adhabu thumma la tunsarun.
Ubangiji yake cewa wato wanibu ila rabbikum, ku koma zuwa ga Ubangijinku, ku koma zuwa ga Ubangijinku, wa akli wa aslimu, ku mika wuya, shine akli su lahu lil ibada, ku mika wuya zuwa gare shi, ku tsarkake masa aiki, wato wa aslimu lahu, ku mika wuya zuwa gare shi, min qabli an yatiyakum al'adhabu, tun azaba bata zo muku ba, summa la tunsaruna, sannan in kuka bari azaba ta sauka ba ku yi musulunci na gaskiya ba, to la tunsaruna, ba mai taimaka muku, ba labawa da zai taimaka muku ya hana ku shiga azabar Allah idan wato ta iso ku. Wattabi'u,
wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakum al'adhabu baghatatan wa antum la tash'urun.
Ubangiji yake cewa malam yake cewa da Allah ya ce wa anibu ila rabbikum dinnan, aka ce wannan aya wato Allah ya kawo ta a ƙarshe ne saboda kada mai ɗebe kauna ya ɗebe kauna. Allah ya ce wato koma zuwa ga Ubangiji, ku musulunta, ku gyara ayyukanku, ku yi wannan tun kafin wato guri ya ƙure muku. Yaushe ne zuwan azaba? Malamai suka ce zuwan mala'ikan mutuwa, idan malaika mutuwa yazo shikenan magana ta riga ta kare dan babu wanda zai bude idan sai kalli malaika a siffarsa ta malaika sannan kuma ranan nan ya waye gari shine Allah ya ce ai gaggo koma zuwa ga Allah a fuskarce shi a tuba zuwa gare shi a nemi yafiyarsa ayyuka da mutun ya sakaci akan su Allah ya ce wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi wato mafi kyawun abinda Allah ya saukar muku wato daga ubangijinku al-ahsan din nan ai a maganganun Allah dukkan su ahsan ne babu wata magana wacce take baya al-qur'ani babu wani abin da zaka zaba ka bi ka bar wani kenan sai ka ce wattabi'u ku bi wato ahsana kyakkyawan abinda ma unzila ilaykum Allah ya saukar muku ne rabbikum daga ubangijinku wato a ciki babu wani abin zaba dukkan abin bi ne amma duk wani abin da yake ba alqur'ani ba ajiye shi ake in ya ci karo da alqur'ani Allah ya ce min qabli an ya'tiyakum al'azabu tun azaba bata zo muku ba baktatan babu shiri wa antum la tash'urun alhali ba ku aune ba azaba ta zo muku wannan ko zuwan mala'ikan mutuwa wato ko kuma azaba da Allah ta'ala zai saukar a dalilin waɗanda suka kafirce masa na'am
an taqula nafsun ya hasarati ala ma faratu fi jannillah
no.
wa in kuntu la min as-sakirin
Allah yace wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum wato ku yi gaggawa ku bi abinda Allah ya saukar muku ne rabbikun daga ubangijinku shine alqur'ani min qabli an ya'tiyakum al'azabu tun azaba bata zo muku ba baltatan babu shiri wa antum la tash'uruna alhali ba ku da sanin cewa za ta zo ko kuma lokacin da za ta zo saboda haka ku yi gaggawa ku musulunta ku bi Allah an taqula nafsun dan kalle ta ce kada mutun ya ce ya hasrata ala ma faratu fi jambillahi ya ce kaitona asarar da nayi wato ban bi Allah ba shi yasa Allah ya jan hankali ya ce ku bi Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku koma zuwa ga ubangijinku ku mika wuya da gare shi ku yi aiki mai kyau ku gyara imaninku ku tsarkake ayyukanku tsakaninku da ubangijinku saboda gudun kada lokacin da azaba za ta sauka ko mala'ikan mutuwa zai sauka mutun ya ce an taqula nafsun ya hasarata mutun ya ce ya asararsa tunda guri ya riga ya kure masa almuru yayi tunda safe ake kiran mutun ya aiki mai kyau bai yi ba har sai da almuru tai to ai almuru yayi kan shikenan kuma dare yayi wa mutun saboda haka idan mala'ikan mutuwa ya zo babu zancen kuma saurarawa mutum ko kuma in azaba ta zo sauka daga ubangiji babu zancen wato saurarawa kafiri Allah yake cewa rai za ta na cewa ya hasrata wato ya asarar da ta ya nadama ta alama faratu fi jambillah bisa sakaci da nayi wato wajen bin Allah wa in kuntu la min as-sakirin da na kasance ina izgilanci da addini ina wasa da addini ban yi tsammanin wato guri zai kure min ba ina ta cewa zan tuba dai zan gyara aiki dai ban yi aune ba gashi kuma har lokaci ya riga ya kure min wato zai na cewa wato wa in kuntu la min as-sakirin da na kasance ina daga cikin masu izgili a addini ban san zan tsinci kaina a wannan lokacin ba au ta kula
la wanna Allah hadini la kuntu min al-muttaqin
au ta kula
hina tara al-azaba la wanna ni karatan fa akuna min al-muhsinin
bala
bale qad ja'at ka ayati fakazzabta biha wastakbarta wa kunta min al-kafirin
Allah yake cewa wato au ta kula ko kuma mutum kaji yana cewa law anna Allah hadani ai inda Allah ya shiryar da ni la kuntu minal muttaqin ni ma zan zama daga cikin wanda suke wato masu jin tsoron Allah zan zama daga cikin mutanen da suke jin wato gudun azabar ubangiji kaga wannan ai izgili ne wa Allah yawa akan aikin alkhairi mutum karkace ba za ka daina ba sai ran da Allah ya shiryar da kai wannan alamar tabewa ne alamar wasa ne da addini duk abin da mutum yake na saban Allah ya rika roƙon Allah ya shirya amma kuma kada wato ya rudu da cewa ba zai bari ba sai ran da Allah ya sauka masa da wannan shirya ya bari ya tuba idan ya sake komawa wannan raunin imaninsa ne ya sake bari ya tuba amma ya kama aiki gadan-gadan na shedanci ya ce kuma ba zai bari ba sai ran da ya shiryu to wannan ubangiji yake cewa wato kalma ce irin ta masu nadama wanda ba za su yi aune ba sai ran da mala'ikan mutuwa ya zo musu. Allah ya ce auta kula ko kuwa ka ji mutum yana cewa law anna la hadani da Allah ya shirye da ni da da'a fata da ta'ayi da zan shiryu wai la kuntu minal muttaqin zan zama daga cikin mutane masu jin tsoron azabar Allah. Auta kula ko kuma ka ji mutum yana cewa hina taral azaba a lokacin da ya ga mala'ikan mutuwa ya zo ko kuma lokacin da Allah ya saukar masa da azaba zai ce law anna li karatan ina ma da za a saki bani aran wani lokaci a kara min shekara biyu ko a kara min shekara biyar ko a kara min shekara goma ina ma da mala'ikan mutuwa na zai tafi ya dawo wani satin ma ko da sati dai a kara min in an kara min fa akuna minal musinin zan zama cikin mutane wato wanda za su gyara aikin su zan yi imani mai kyau zan yi ibada mai kyau zan gyara aiki mai kyau. Wannan kalmar Ubangiji yana magana da kafirai ne amma sau da yawa za ka ga musulman ma tana shafansu ka ga mutum yana cikin aikin sabon Allah kwatsam bai aune ba ka ji an ce maka mala'ikan mutuwa ya sauka kansa ya mutu saboda mala'ikan mutuwa baya zuwa gurinka kuma a daga maka lokaci yawa dan ita mutuwa lokaci ne Allah ya sata kullun yana ce mata ajalin musamman lokaci ne da aka ambace shi kai baka sani ba amma shi mala'ikan mutuwa ana nuna masa maza Allah sanai yake cewa mala'ikan mutuwa kullum yana gaisawa wato da dan adam sau biyar bayan sallar asuba zai gaisa da kai bayan sallar azhar zai gaisa da kai haka la'asar haka magriba haka isha duk san da ya miƙo hannu ya rike hannunka maza Allah ce sai mala'ikan mutuwa ya daga kansa sama ya kalli al'ashin Ubangiji a cikin al'ashi akwai bishiya da take da sunan kowane dan adam a jikinta zai kalli sunanka da yake jikin ganyen bishiyar nan lokacinka yayi ne ko kana da sauran lokaci in kana da sauran lokaci sai ya sake maka hannunka azan Allah ya tambaye mala'ikan mutuwa to ya kake gane lokacin mutum yayi yace lokacin da nake yadda nake gane lokacin mutum yayi shine idan naga ganyen bishiyar nan yayi fatsifatsi da yana kore ne to amma in yayi fatsifatsi kamar yadda lokacin hunturu za ga ganyen mai yana fatsi yana yalo to in naga wannan yalo na san kuma lokacin mutum yayi to ni kuma zan je in kintsa ma wato abokanan aiki na mala'ikun da suke taya shi aikin zuwa gurin karbare zai je shi da runduna kila kai baka sani ba ma kai kana ta fantamawar ka cikin koshin lafiya baka sani baka kuma ashe kwanan ka ya kare saboda haka in lokacin yayi to yana daga kansa wannan ganyen zai sulmiyo zai sulmiyo shikenan kai lokacin ka ya riga ya kare baka rataye a cikin bishiya saboda haka baka da yake wannan ita ce bishiyar rayuwa duk wanda yake da sunansa to da ransa mala'ikan mutuwa zai zo ya ziyarci mutum shi kuma in ya zo gurin mutum to shikenan a riga an gama magana duk malamai suna gaya mana kissar mutumin da ya hadda mala'ikan mutuwa a gaban Annabi Sulaiman alaihi salam zai je Allah ya ce masa ya je ya dauko ran mutumin a guri kaza da ya tafi guri kaza kuma sai ya samu mutumin ya zo sun gaisa da Annabi Sulaiman ya kalli mutumin ya tashi ya tafi inda Allah ya aike shi Annabi Sulaiman ya tambaye shi ina zaka je ko yace zan je karbaran wani ne a guri kaza shikenan ya tashi ya tafi shi ko mutumin sai ya ce masa Annabi Sulaiman wannan mutumin tunda da ganshi hankali na je ya tashi sai ban yarda da shi ba dan Allah ka sa aljini ya dauke ni ya je koyi ni ya kai ni wani guri ya koyi ni ya dauke shi inda aka ce mala'ikan mutuwa ya je karbaran shi kuma aljannin can ya kai mutumin yana ajiye shi ga kuma abokin arbasa ya zo shi aka hadu saboda haka ba a guje wa mutuwa malamai suka ce wai a san da kake gudun mutuwa to sannan kake haduwa da ita sannan kake haduwa da ita saboda haka abin da ya zama dole ba makawa mai hankali shiri yake masa yawa duk abin da ya zama dole ne ba makawa to shiri kake duk mai gida ya san yana shirin abinci a gidansa gari ba zai waye ba bai yi tunanin abincin gidansa ba kurin ya sa rigar sai ya tafi abinsa ba zai dawo hira da dare ba mai gida mai iyalai ba wanda zai maka wannan rashin hankalin dole yana tunanin gidansa to duk abin da ya zama ka dole wanda kai za a tambaya a kansa in baka yi ba to ai yana da muhimmanci ka bashi kulawa saboda haka mutuwa tana nan cikin mun nan Allah ya san wanda zai je sallar asar Allah ya san wanda zai je magariba Allah ya san wanda zai je gobe Allah ya san wanda zai je bade amma dukkan mun nan babu wani sani sai dai buri mu kan muna tsammani ba bade ba bade da yawa ma amma ko za a je ne ba dai dai ba za a je ba ba za a je ba saboda haka za ta zo ta ko yanzu yanzu ya fatar mu Allah ta'ala ya mana kikkiawan ta karshe ya sa mu cika da imani Allah ya sa ran da mala'ikan mutuwan nan zai zo mana da albishir ne don shi mumini in zai mutu albishir ake masa ana masa albishir lokacin karbaran sa za a yi masa albishir lokacin fitowa a kabari za a yi masa albishir a gurin tsewa za a yi masa albishir in yazo shan alkausara a yi masa albishir in yazo ketare siradi in ya shiga aljanna kuma a yi masa murna to kaga saboda haka kowace gaba shi a cikin farin ciki yake yana karkashin fadin Allah la khaufun alaikum wala antum tahzanun ko to shine ubangiji yake cewa zai ce auta kula ko kuma kaji mutun ya ce law anna allaha hadani da Allah ya shirye da ni la kuntu minal muttaqin da zan zama cikin majin tsoron Allah auta kula hina taral azaba ko kuma mutun ya ce a lokacin da ya ga azaba law anna li karatan ina ma da za a bani dawowa duniya alkarra shine arraja ila duniya ina ma da zan samu dama in koma duniya fa kuna minal muslimin wato sai in zama ina daga cikin wato mu'minai wato wanda zan gyara zan yi addini da ya dace wato sai a ce masa ta wajen Allah bala eh wannan magana haka ne da dadin haka ne amma ka tuna karja atka ayati Allah zai ce ayoyina sun zo maka na turo manzo na turo shi da alqur'ani an karanta maka an tuna maka shi kuma zuwan manzo da saukar da alqur'ani shine dalilin shari'a tunda zuwan manzon yazo ya saukar da alqur'anin aka karanta maka baka shiri ba yanzu in zaka dawo duniya sau dari ma ba zaka shiri ba Allah ya ce da aka zo din nan faka zabta biha sai ka ƙaryata wa takbarta kuma kai girman kai wajen karban gaskiya wa kunta minal kafirina kai dai da maka kasance cikin wato kafire ne saboda haka zancan koma duniya ma bata mutane lokaci zaka yi Allah sai ya hana ya hana wannan damar Allah ya ce wa yawmal qiyamati a ranar alqiyama
taral ladina kadabu ala llahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin
Allah ya ce wa yawmal qiyamati a ranar alqiyama taral ladina kadabu ala llahi zaka ga wadanda suka yi ƙarya wa Allah suka jingina wa Allah da ko suka jingina masa abokin shirka wujuhuhum muswaddatun fuskokin su wato sun yi baki fuskokin za su yi baki dama Allah ya gaya mana wujuhun yawmazin nadira a wujuhun yawmazin basira wadansu fuskokin baki suke a ranar lahira wadansu kuma haske suke saboda haka abu ne na bahaushe wai labarin zuciya ka tambayi fuska saboda haka fuskar ita za ta fassara halin da wannan mutum yake ciki duk wanda ka kalle shi mai bakin fuska baki kirin a ranar lahira to kafiri ne amma mumini mai imani fuskar sa annuri take haske take yawa haske take Allah ya ce za ka ga fuskokin kafirai musu waddatun sun yi baki Allah sai ya ce alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin shin kam ba wutar jahannama bane masaukin kafirai masu girman kai ma'ana ai wato wutar jahannama nan ne masaukin kafirai masu girman kai gabarin imani wa najallahu allazina
taqaw bi mafazatihim la yamassuhum su'u wa la hum yahzanun
Allah ya ce ranar lahira wa najallahu allazina taqaw Allah zai tsayartar da allazina taqaw wadanda suka ji tsoron ubangiji suka ji tsoron yin shirka bi mafazatihim wato a gurin da za su rabauta shine gidan aljanna Allah zai tsayartar da su wato a kai su gidan aljanna a kai su a saka su a gidan aljanna in sun shiga aljanna la yamassuhumu su'u duk wani abun bace rai ba zai same su ba duk wani abun takaici duk wani abun tashin hankali ba zai same su ba Allah ya ce wala hum yahzanun kuma wallahi ba za su yi bakin ciki ba duk wanda ya shiga aljanna bakin ciki ya kare tashin hankali ya kare komi yawa koma ciwon da yake cikin kirjin mutane na hasada da kiyayya da fishi da gilli da rowa da mugun hali kafin dan aljanna ya shiga aljanna duk sai an wanke masa zuciyarsa sai an wanke Allah yake cewa wato wa naza'na ma fi sudurihim min gillin za mu fitar abin da yake cikin kirjinsu min gillin na jin haushin wani na kwafe wato na kiyayya da gaba duk sai Allah ya wanke wannan jinin a cikin zuciyar mutum dama an sa maka zuciyar ka ne dan a jarabe ka a duniya za ka yi ko kuma ba za ka yi ba za ka yi yafiya zaka yi abuwa zaka yi dangwame ko ba zaka yi ba in kai ka samu ladan in ba kai ba kuma ka haramta akan ka wannan ladan amma in zaka shiga aljanna saboda su ake yan aljanna su zama ikwana dukkan su yan uwa so aka sai a sai a wanke wannan azukatan mutane shi yasa Allah ya ce la yamassuhum su'u mumuna aw ba zai same su ba wato walahum ya'zan ba za su kuma su bakin ciki ba Allahu khaliqu kulli shay
Allahu khaliqu kulli shay
na'am
wa huwa ala kulli shay'in wakeel
Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay Allah shi ya halicci komai abinda ka sani da abinda baka sani ba da abinda ka gani da abinda baka taba gani ba abinda ka ji labarin sa da wanda ma da yawa baka ji labarin sa ba dan Allah ya ce wai kalu kuma la ta'lamuna Allah ya halitta da yawa abinda baku sani ba Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay duk abin da ka gani Allah shi ya halice shi huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa ala kulli shay'in wakeel kana Allah kuma shine wakili akan komi shine wakili mala shine mai tasarrufin komi kuma yakan yi tasarrufin kai fe sha'u idda ya ga dama Allahu maqalidus samawati
Allahu maqalidus samawati wallazina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun
Allah ya ce lahu maqalidus samawati wal ard Allah shi yake da makullan sama da kasa tunda Allah ya ce shi ya halicci komi yace Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shi ya halicci komi to shi yasa sai kuma siffanta kansa da samun da cikakke tasarrufi akan abin da ya halitta yace makullan saman ma da na kasa duk a hannunsa suke a kasa zaka nemi arziki zaka ce Allah ka bani a sama zaka nemi arziki zaka ce Allah ka bani saboda haka taskar sama da ta kasa duk makullun su a hannun Allah yake idan yanzu mutum yana da shaguna a gidansa duk sai sa kwado ya rufe su duk mai neman wani ba shagon sai ya zo gunsa sai ya zo gunsa in kayan tireda ne sai ka zo in kayan abinci ne sai ka zo kayan babura sai ka zo kayan motoci sai ka zo sutura ta sawa sai ka zo tun da ya rufe yanzu shi yake da bakullan ya zo a ci a shagon ma a rufe ne a je a nemi shagon ya bude to shi yasa da Allah ya ce shi ya halicci komi kada ma dan adam ya tunanin wani yana da wani dama sai Allah ya ce to lahu maqalidus samawati wal makullan sama na arzikin sama taskokin sama duk a hannun Allah suke sanan na kasa a hannun Allah suke wannan shi ma ya yi mana ishara ne da duk abin da muke nema kenan mu roki Allah madaukakin sarki wato shine aka ce mafatihu kaza'inuhuma makullan taskokin sama da kasan na ruwan sama ko na tsuro ko na komi a hannun Allah yake walidina kafaru bi ayati llahi kaga su kafirai waɗanda suka kafirce da ayoyin Allah su kam ba su san wannan ba domin gumaka suke roƙa su yi musu Allah ce ulaika humul kasirun to wa'annan ko lalle wato su ne asalin wato yan asara a rawaito hadisi a daga sayyidina Usman Allah ya dare shi yake cewa ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam me Allah yake nufi da cewa lahu maqalidus samawati wal ard makullan sama da kasa na hannun Allah me Allah yake nufi faqala manzon Allah ya ce tafsirin su shine la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi wa bihamdihi wastaghfirullaha wala hawla wala quwwata illa billah huwal awwal wal akhir wa zahir wal batin biyadihi alkhair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir yace waɗannan kalmomi sune mafatihu mafatihu sune makullan gude arziki duk wanda ya roki Allah da waɗannan kalmomi duk abin da yake nema na alkhairi Allah zai bashi shine manzon Allah ya gaya masa yana cewa waɗannan sune wato mafatihul ghaibi cewa mai neman arzikin sama wato ko na ƙasa idan yayi wa Allah magana da waɗannan kalmomin take Allah madaukakin sarki zai bashi ubangiji yace a wato ulaika humul kasirun waɗanda kam wato ba sa roƙon Allah waɗannan sune tababbu kula fa ghairallahi
kula fa ghairallahi tamuniya a'budu ayyuhal jahilun
ubangiji yace kul afa ghairallahi ta'muruni a'budu shin yanzu duk da wayannan dalilan da ubangiji yake zayyanawa a cikin littafin sa mai tsarki wani Allah za ku umarce ni in bauta masa ayyuhal jahilun ya ku jahilai ma'ana ai kenan ba za ku ce di nayi ma Allah shirka ba lallai wannan wato kira na in zo in bauta ma gunki wannan wani abu ne wanda ba zai yiwu ba shi ma mai bautar gunkin wato bai san jahili ne bai san wato abin da yake ba inda ya san abin da yake ba zai bar Allah ya bauta wannan Allah ba walakal ruhiya ilaika
wa ila allazina min qablika fa inna sharakata la yahbadana amaluka wa la takunanna min al-kafirin
alillahu
walillahi fa'budu wa kun min ash-shaykhin
wa ma qadarullah
haqqa qadarihi wa naradu jami'an qablatu yawm al-qiyamati was-samawati madawiyatun biyadihi subhanahu wa ta'ala amma yushriku
Allah yake cewa walakar uhiya ilayka hakika mun maka wahayi ya Muhammadu wa ila ladina min qablika kuma mun yi wa annabawa da suka zo wato kafinka mun yi maka wahayi wa mun yi wahayi wa manzanni da suka zo kafinka Allah yace la in asharakta wallahi a wajen kaddarawa da zaka yi shirka ya Muhammadu la yahbatanna amaluka wallahi aikinka kai ma sai ya baci wala takunanna min al-khasirina da zaka zama kuma cikin tababbu in Allah zai gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana to ina ga wani kuma wanda zai shirka da Allah in har Allah zai ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen kaddarawa da za a ce kai ma za ka yi duk aikinka da ya baci to ina ga wani kenan kaga ashe wato shirka da Allah babu munan abin da yake ta Allah ya kiyaye mu Allah ya ce ballahu Allah shi kadai fa'budu to ka bauta masa ballahu fa'budu Allah shi kadai ka bauta masa wa kun min ash-shakirin kuma ka zama kana da cikin masu gode ni'imar Allah malaukakin sarki in Allah yake musulmi ka gode wa Allah dukkan mun nan a cikin masallacin nan ba wanda ya sanya aka yi zama musulmi ba wanda ya sanya ya aka yi zama musulmi wace kafa aka kama ina aka ji aka koka me aka kama kafa ba wanda ya sa kowa an haife shi musulmi ne kullun kaga ka tashi kullun kaga kana sallah a gidanku to ashe wannan ba karamin ni'ima bane ka ganka a cikin musulunci inda Allah ya ga dama sai ganka a daya gidan to amma kaga tunda baka sanya ai aka yi ba to ya kamata a ce ka rike abin da Allah ya zaba maka kuma ka yi wa Allah godiya yaya ake yi wa Allah godiya aka ce shine imtisal awamirillahi mutum ya kullun ya zama yana misaltuwa da umurnin Allah sannan yana nisantan wajtanabun nawahihi kana nisantan kuma abin da Allah ya hana to wannan shine ka yi wa Allah godiya ka bauta wa Allah kuma kai wa Allah godiya cikin ni'imomi da Allah ya maka Allah ya ka mutum bai yi ka dabba ba a mutanen yayi ka musulmi bai yi ka yayi ka mai hankali bai yi ka mahaukaci ba yayi ka musulmi bai yi ka kafiri ba sannan yayi ka ma cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ka cikin yan bani isra'ila ba wanda samun aljannar mafama ne a wani lokacin to saboda haka bawa ya kare yau Allah godiya ya rika tuna ni'imar da Allah malaukakin sarki wato yayi masa Allah yake cewa balillahu fa'bud lalle Allah shi kadai shi zaka bauta masa ya Muhammadu wa kun min ash-shakirin kuma ka zama cikin masu gode wa ni'imar Allah wa ma qadarullahi haqqa qadari su dai kafirai wato basu kiyaye Allah yadda yake ya kamata a kiyaye shi ba basu kiyaye Allah yadda ya dace ba ma'ana basu girmama Allah yadda ya dace ya girmama shi ba wadansu malaman suka ce ma arafu haqqa ma'rifati a su dai kafirai basu san Allah yadda ya dace a san shi ba wato ba san Allah yadda ya dace a san shi ba ko kuma basu girmama shi ba tunda suka yi masa shirka tunda suka dauki gunki wato suka hada shi da Allah a wajen bauta to lalle wato basu girmama Allah yadda ya dace ba Allah ya ce wal ardu jami'an kasa kuma gaba ɗayan ta kasai bakwai dinnan qabdatuhu duk wannan wato damka ce wato ta Allah ma'ana dukkan kasa guda bakwai dinnan tunda kasa ta daya har kasa ta bakwai duk suna cikin tasarrufin Ubangiji dukkan suna cikin tasarrufin Ubangiji suna cikin mulkin Allah Allah shi ya halicci kasar shi ya mallake ta kuma shi yake gudanar da ita Allah ya ce wato yawmal qiyama ran alqiyama qabdatu yawmal qiyama shi yake damke ta ranar alqiyama mala a cikin mulkin sa take kuma wato a cikin tasarrufin sa take was samawati matawiyatun bi yamini sannan samai wato samai bakwai dinan su ma hakan nan za a nade su wato Allah zai nade su bi yaminihi da daman sa mana bi yaminihi da karfin ikon sa ko da kudurar sa saboda haka sama da kasa basu fita cikin halittar Allah ba basu fita cikin mallakar Allah ba basu fita cikin tasarrufin Allah ba ai bai kamata kuma dan adam ya dauki wani abu daga cikin abin halittar Allah kuma ya jingina ya daidaita shi da Allah a wajen bauta ba subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala, Allah ya girmama amma yushrikuna, wato sama da abinda wato kafire suke shirka da shi. Wani fika fi suri,
wani fika fi suri fa sai ga man fi samawati wa man fi ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun.
Ubangiji ya ce wani fika fi suri, wato za mu yi busa cikin wato kafo, za a yi busa cikin kafo. Aka ce wannan ana nufin nafkatul ula, busar kafo ta farko ne wanda kowa zai mutu sai wanda Allah ya toge wadanda ba su mutu ba wannan lokacin. Allah ya ce wa nufika fi suri, za mu yi busa cikin kafo, fa sai kaman fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah, duk wanda yake cikin sararin sama da wanda yake kasa duk zai mutu, illa man sha Allah, sai wanda Allah ya gana ba su mutu ba. Waɗansu malaman suka ce kamar hurul ini, kamar wato alwildan, da dai wasu wanda Allah ya toge, musamman ma kamar shi mala'ikan mai busa kafo, ma Israfilu, da kuma wato mala'ikan mutuwa. Suka ce busar kafan nan da ake yi wato akwai ta'abiri da malamai suka fita don gani da ta tahqiqin aukuwar wato busa kafan. Kuma shi busa kafan nan wani abu ne wanda yake aukuwa a cikin ilimin Allah. Suka ce mai busa kafan nan shine Israfilu, a lokacin da zai wato yake zai busa kafo, malaika Jibril yana gefen damansa, Mika'il yana gefen hagundinsa alaihi musallam. Ga kafan nan kuma wato shi kafan nan yana da kofofi guda uku, yana da rufi uku. Rufi na farko yana da kofofi adadin rayukan yan adam gaba ɗaya da yake cikin sa, shi yasa in ya busa to duk wanda yake raye a wannan lokacin zai mutu. Suka ce busan nan za a yi busan nan guda uku ne. Busan farko aka ce za a samu azzalzala, ranar da Allah yake cewa wato a cikin suratul zilzali wa tasiru jibalu sairan, a ranar da duwar wasu za a nike su wato su zama kura, kamar yadda yake fada wani gudun wa yasalu naka anil jibali, kafirai suna tambayanka game da dutse, ko kuma sahabbanka suna tambayanka game da dutse, yaya za a yi da wannan manyan duwatsun in alkiyama ta tsaya. Allah ya ce faqul, ka ce musu yansifu harabi nasfan, Allah zai shekar da su shekarwa, wai zaruha qa'an, a bar kasar a shimfide, la tarafiya i wajen wala amta, babu wani tudu babu wani gangare. Na'am, kace
safsafa latin
wazaru haqa'an safsafan, haka ne ko, wazaru haqa'an safsafan, za a bar kasar wato a shimfide taral, inda idan ka yana da karfi daga nan zaka iya hanguwa har karshen ta. Allah ya ce la tarafiya wajen wala amtan, babu wani tudu babu wani kwari babu wani kwana babu komai, tar kasar za a nike dutsinan, duk wata jigawa a nade ta, wato a lebur din duniyar gaba daya. To wannan suka ce abusar kafo ta farko ne. A lokacin da za a samu takawuri shamsu, Allah ya ce idza shamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat, a ranar da wato ranar ma za a kisfe ta, ta rasa haskenta, in ka ganta sai ganta dus a sama, babu haske ta tare ita, ranar da ba za ka iya bude idanunka ka kalli cikin ta ba, haka shi ma wata zai rasa haskensa. Wato wa taskirul bihari, yace koguna duk za a shekar da su, naka wannan busa ta farko. Amma a lokacin mutane duk suna raye, sai dai wato suna cikin tashin hankali, duk kowa a dimoce yake. A lokacin ne Allah yake cewa yawma tazhalu kullu murdi'atin amma ardat, a ranar da mace take shayar da yaro za ta fige yaron ta jefar da shi, watadha'u kullu zati hamlin hamlaha, ranar da kowace mai ciki za ta sauke cikin nata, ba lokacin ko lokacin aihuwa bai yi ba. Allah ya ce wataran nasa sukara, za a ga mutane suna ta maye, kowa yana ta maye. Allah ya ce wa hum bi sukara alhali ba sai abun maye ba, saboda tashin hankalin da duniya ta shiga. can shekaru kafin wannan waƙiya manzon Allah ya faɗa a hadisi Allah zai bude wa duniyar nan arziki arziki kowa zai zama mudanci kowa zai zama miliyoniya Allah zai saki arziki duk abin da ka taba kudi zaka samu duk abin da ka saba saboda haka mutane suna shagalce za a yi wannan busar kafan suna shagalce a lokacin da malamai suka ce na kirkin duk Allah ya dauke su ya bar ashararin mutane sune a cike da duniyar dan da ma ce la taqumu sa'atu illa 'ala al-ashrari alkiyamar ba za ta tsaya ba sai duniyar ta cika da ashararin mutane aka ce wannan lokacin shine mutane za su zauna akan titi suna zina akan titi suna zina mai hankalin cikin su shine zai zo ya ce musu malamai da ku da koma gefan hanya ai da zai dan fi dadi wannan shine mai hankali ba ku bari ba ku dan koma gefan hanya to wannan duni lokacin ana dab da rufe kofar tuba kenan za a rufe ta duk abin da ka aikata babu zunubi babu lada sai ɗan mu'mini kadan wanda aka ce za su tare su koma masallatai sai ta kuka wayannan kan Allah zai ji kansu to wannan shine lokacin da za a yi wannan busar farkon shine Allah yake cewa inna zalzalata sa'atu shay'un azim abusa ta farko anan ne kuma kowa zai mutu sai wanda Allah ya toge wanda ba zai mutu ba aka ce a lokacin dora yayye in dai rayuwa irin ta duniya ne to zai mutu amma waɗanda suke rayuwar barzakhiya su suma za su yi duk wanda yake cikin kabari yana rayuwa irin ta kabari to zai suma in an yi wannan busar ta biyu amma duk wanda yake duniya kuma wato zai mutu to bayan nan Allah madaukakin sarki in an samu lokaci zai sa a yi ruwa na shekara 40 za a yi ana ruwan wani ruwa mai kauri to wannan ruwan zai shiga da shi ne gangar jikin dan adam kuma za ta ginu a cikin kabari don dama komai na mutum zai narke in ba gawar da Allah ya kiyaye ta ba zai narke zai zama kasa in banda ajibu zambin wani kashin kugu da manzon Allah ya fada shine kurin zai rage ba kasa ba ta cinsa shi wannan kashin kugun to wannan ruwan in an yi wannan kashin kugun shi zai tofo kamar yadda mutum ya je ya binne dawa ko gero da rani a zo a samu mamakon ruwan sama to wannan kashin kugun shi zai tofo sai kuma a samu haikal na dan adam a samu kasusuwan jikinsa su hayayyafa su tsuro nama ya tsuro fata ta tsuro komi gashi ya tsuro halittar ta dawo yana cikin kabari to wannan kuma bayan lokaci nan kuma za a yi busa ta uku shine Allah yake cewa fa idhum qiyamun yanzurun a lokacin kuma kowa sai zabura ya fito a cikin kabari wato manzon Allah shi zai fara fitowa za a ganshi yana kade kasa akan sai yace zai hali da annabi Musa bai san waye ya riga wani fitowa tsakanin shi da shi ba wallahu alam ko annabi Musa ko annabi Ibrahim yace bai san waye ya riga shi fitowa ba saboda haka wannan ita ce tashi na biyu da za a yi nan kuma za a fita wani yana yin gabar wani yana yin yamma wani yana kudu yana arewa kowa bai san inda zai je ba sai an ji mai kira ya yi shela akwai wanda zai kira ya ce to duk ku zo zuwa ga hisabi shine kuma taron alkiyama shine Allah ya ce yau mai da uddai wato ko yau mai tabi'una da'iya la'i wajala ranar da kowa zai bi wannan muryar zai bi mai kiran la'i wajala ba wanda ya sai kauce wani guri wanda ya kiran zai kira zai ce ya ku yan adam ku zo zuwa ga taron alkiyama ku zo zuwa ga hisabi ku zo zuwa ga kaza da kaza to kowa kuma zai bi Allah ya ce la'i wajala ba wanda ya sai karkace to wannan shine busa na uku shi yasa Allah yake ba mu labari anan yace wani fika fisuri za mu yi busa cikin kafo fasaika man fis samawati wa man fil ardi duk wanda yake cikin sama da kasa zai mutu illa man sha Allah sai dai wanda Allah ya ga dama summa nufika fihi ukra sannan sai mu dade yin wani busa Allah ya ce fa idahum qiyamun yanzurun nan kuma shine wato fa idahum wannan busan shine jami'ul kalaiqil mauta dukkan matattun nan kuma qiyamun za su tashi yanzuruna kowa yana zuba idanu shine suna zuba idanun me za a aikata da su ranan da Allah malaukakin sarki ke cewa wato shakisatun absarul ladina kafaru ranan da kafirai ba su yi skipta idanun su ba mu'minan ma suna cikin tashin hankali balle kuma wato kafirai su kan sukan saki kallon su Allah ya ce tarhaquhum zilla wato kaskanci ya lullube su a filin alkiyama saboda san san ranan kan kuma labari ya riga ya baci shine Allah yake cewa to a wannan ranan wa asharaqatil ardu bi nuri rabbiha
wa asharaqatil ardu bi nuri rabbiha wa bi al-kitab wa ji'a an-nabiyina wa shuhada'i wa qulya bainahum bil haqqi wa hum la yuslamun
ufiyat
wa ufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa 'alamu bima yaf'alun
ubangiji yana ba mu labari wannan rana ta tashin hankali ranar alkiyama Allah yake cewa to a wannan rana da kowa zai fito ya tsaya bai san me za a aikata da shi ba Allah ya ce wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha kasa kuma ta filin alkiyamar inda za a taron alkiyamar sai kuma ta dauki haske wato hasken ubangijinta wato hina yatajalla li fasl qada a lokacin da ubangiji ya sauko wato yazo filin alkiyama saboda yin hukunci saboda rarrabe hukunci Allah ya ce wa zai alkitabu wato za a dora littattafan mutane za a rika dora littattafan mutane akan sikelin awu kowa za a bashi littafin sa na aikin sa da ya aikata a gidan duniya shi ne kitabul amali littafin aiki ne hisabi na hisabi kowa za a bashi littafin sa shi ne Allah yake cewa wa amma man saqurat mawazinuhu fa huwa fi ishati radiya duk wanda aka dora littafin sa a sikeli sai ya zama kyakkyawan aikin sa yayi nauyi to ran nan kan yana cikin rayuwa wanda take daddiyar rayuwa yace wa amma man kafar mawazinuhu amma wanda kuma ma'aunin sa na aikin sa yayi sharashara bai yi nauyi ba Allah ce fa ummu hawiya wannan mutumin kan uwarsa ita ce wuta wanda take sunanta hawiya Allah ya ce wa ma adraka ma hiya me ya sanar da kai wannan wuta ma wannan wuta hawiya din nan yace narun hamiya wuta ce mai tsananin kuna Allah kiyaye mu saboda haka a wannan ranan Allah ce wazi alkitabu za a sanya wato littattafan ayyukan mutane kowa za a bashi an ce watsu littattafan za a yi daga sama to wanda kowa kuma ya cafke nasa wanda ya cafka da hannun dama to ranan kam shi yana daga cikin masu farin ciki yana cike da rayuwa wato ya daddiya amma ko wanda aka bashi littafin ta hannun hagu to shi ya karba mu boyewa zai dan Allah yake cewa wa amma man utiya kitabuhu bi yaminihi duk wanda aka bashi littafin ta hannun dama fa yaqulu ha umqra'u kitabiya shi zai rika cewa mutane ga littafin nawa karanta inni zanantu anni mulaqi hisabiya ni ina tsammani yau zan samu hisabi ina yaqini da suka ce zanna alqur'ani yaqini yake nufi suka ce inni zanantu anni mulaqi hisabiya yau ni zan hadu da sakamako na za a bani sakamako na aka ce kamar dan makaranta da ya jarrabawa ya ci jarrabawa ci mai kyau sai ga yana ta nuna mutane takardar kowa ce kaga jarrabawa mu ta fito kaga certificate dina kaga sakamakon jarrabawa ta yana ta nunawa cikin farin ciki yace wa amma man utiya kitabuhu bishimalihi amma duk wanda aka bashi littafin aikin sa a ran lahira da halin hagun boyewa zai dai ya ce alam uta kitabiya ni ban ma karɓi littafin nawa ba wala ma jar ma hisabiya ni ban san ma menene sakamako na ba to menene a wannan hannun naka an ba karɓa ba amma haka zai fada haka Allah ya fada yace zai ce lam uta kitabiya ba ban littafi na ba wala ma jar ma hisabiya ban san ma ni yau kan ni menene sakamako na ba to dole a wannan rayuwar da muke ciki ta yanzu yanzu ne zamu gyara can din daga mulkatar din ubangiji tun yi kokarin sa Allah kuma sai ya cika masa sauran amma fa mutum ya mike kafarsa yace zai fanta ma a duniyar nan ba hana mutum ya ji dadi ba amma ya yi kokari a wajen jin dadin ya ji dadi karkashin yardar Allah madaukakin sarki yawa dan duk abin da Allah ya halitta na duniyar nan ya halitta ne idan mutane su ci gajiyar sa su bauta wa Allah, amma kada wannan abun duniyar nan ya gafalar da mutum ya manta da wancan tafiya mai doguwar tafiya, tafiya da duk wanda ya taba aje labarin sa, duk wanda ya taba aje labarin sa. Da zaka je cikin makabarta ka tsaya ba abin da zaka ji motsi, sai dai tsuntsayen da suke kan bishiya, ba wanda zaka ji me yake faruwa a ciki, ko ba mutane ne a ciki, da mutane ko mutane suna rayuwa, suna rayuwa illa iyaka Allah ne san wace irin rayuwa suke. Amma kai yanzu ka kamata ka gyara wannan gurin da zaka je ka rayu a cikin sa. Shi yasa Allah yake cewa to a ranan nan da kasa za ta dauki haske saboda bayyanar Ubangiji, ranar da za a sa littafin aiki, Allah ya ce waje abin nabiyina wa shuhada, sai a zo da annabawa. Allah ya tambaye su kun isar, su ce sun isar, wa shuhada su waye shaida ku, a kawo shaida, a kawo shaida. Wato za a zo da annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa, manzon Allah ya yi wa annabawa shaida, ko kuma shi da al'ummarsa su yi wa sauran annabawan kaf shaida cewa sun isar. Tunda duk mun karanta alqur'ani, Allah ya kowa annabi kaza ya zo ga mutanensa kaza, Allah ya kowa annabi kaza ga mutane kaza, duk mun karanta. To za su zo yashhaduna lirrusul bil balag, za su yi wa manzannin shaida cewa sun isar. Allah ya ce wa qudiya bainahum bil haqqi, sai ai hukunci tsakanin mutane da gaskiya. Wahum la yuzlamun, babu wanda za a zalunta, babu wanda za a zalunta. Allah yake cewa wa ufiyar kullu nafsin ma amila, za a cikawa kowace rai abin da ta aikata, sakamakonta ba za a tauye mata ba. Wa huwa a'lam, Allah shine masani da abin da kowa ya aikata, amma kowa littafin sa shi zai aiki a kansa. Yawa abin da yake cikin littafin nan ba za a goge ba, ba za kuma a ƙara maka ba, abin da kai shi za ka yi, shi za a hukunta ka da shi. Allah ya ce huwa a'lamu bima yaf'alun, Allah shi ne masanin abin da bayinsa suka aikata. Fala yahtaju ila shahidin, Allah bai buƙatar a kawo shaida, amma dai duk da haka za a kawo shaida saboda kar mutum ce an zalunce shi. Wasiqal ladina kafaru,
wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran hatta idza ja'uha futihat abwabuha faqala lahum kadhanatuha alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum wa ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bali walakin haqqat kalimatul adhabi ala al-kafirin yadakum abwab jahannama khalidina fiha fabisa masaw al-mutakabbirin.
Da Allah ya ce waji abin nabiyina, Allah zai zo da annabawa shuhada da masu shaida. Malamai suka ce Allah madaukakin sarki a ranar lahira zai hada halitta gaba daya, al-awwalina wal akhirin, mutanen farko da na ƙarshe duk Allah zai hada su fi sa'idin wahidin, a ƙasa guda daya, shine filin alkiyama. Sannan sai a gaya wa al'ummar kafirai, ko a gaya wa kafirai da al'ummansu cewa alam yatikum nadhirun, shin mai gargadi bai zo muku ba ne? Fayankiruna, sai su yi musu, su ce su ma ja'ana min bashirin wala nadhirin, mu tunda muke haka muka rayu a duniyar nan ba wani wanda ya zo mana gargadi, ba wani wanda ya zo mana cewa in mun ba Allah za mu samu aljanna, shi ne bashir. Ba wanda ya mana gargadi cewa mun kafirce za mu shiga gidan wuta, ma ja'ana min bashirin wala nadhirin, sai su yi musu cewa Allah bai aiko musu manzo, wato ya zo ya kiraye su zuwa ga addini ba. Wa yaquluna ma ja'ana min nadhirin, ba mai gargadin da ya zo mana. Fa yas'alu Allahu ta'ala al-anbiya, wato an zalika, Allah kuma sai ya tambayi annabawan da ya aiko musu, kamar yadda yake fada wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna mursalina, haka ne ko? Za mu tambayi waɗanda aka aiko annabawan gurinsu, za kuma mu tambayi annabawan da muka aika gurinsu, kowa sai Allah ya tambaye shi. Saboda haka za su yi wannan musun, in suka yi sai a tambayi annabawan, shin ba ku je kun isar musu ba? Ga sun ce ba a aiko ku ba, ba ku je kun isar musu ba. Sai su ce kazzabu qarbal lagnahum, sun yi ƙarya mun isar musu ya Ubangiji. Fa yasaluhu bayyana, Allah sai ya ce to me shaidar ku? Wato hu alam bihim, Allah kuma ya sani, amma sai ya ce ku kawo shaida. Da ranan nan so ake ai hukunci na adalci, Allah ba zai zalunce su ba, ya san komai, amma zai ce a kawo shaida. Wato zai ce a kawo shaida, wato li iqamatul hujjati, da a tsira hujja a kansu. sai ya ce to su waye shaidunku fa yakuluna sai ce ummatu muhammadin tashagulna anemu al'ummar anemu muhammadu su za su yi mana shaida saboda al'umma anemu muhammadu su suke da alqur'ani wanda aka yi ta ba su labarin al'umman a cikin alqur'ani da yadda suka zo da famar da suka yi da kafiran da yadda har Allah daga ƙarshe ya halakar da kafiran wato fa yatabi ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai azo da al'umar anemu muhammadu fa yashhaduna lahum annahum qarballahu su zo su yi musu shaida cewa lalle wato sun isar da sakon Allah fataqulu umamul madiya wato sai su wayannan al'umman da suka wuce sai su ce wa al'umar annabi Muhammad min aina wato alimu ta ina ku samu wannan labarin ku kuwa da ba ku zamani da mu ba wa innama kanu ba'duna ai ku kun zo bayan mu ne ya ku ku samu wannan labarin wato face al hadhihi al umma sai Allah kuma ya ce mu wannan al'umma to ku ina kuka samu labarin da kuka zo kuka ba da shaida wato fa yaquluna al umar annabi Muhammad sai su ce arsalta ilaina rasulana ya Allah ka aiko mana manzo ya ubangiji wa anzalta alaina kitaban ka saukar mana da littafi akbarta nafihi bi tablighi rusul ka gaya mana ka ba mu labari a cikin wannan littafin cewa manzanni sun isar da sakon da aka aiko su wa anta sadiqun ubangiji kai mai gaskiya ne fi ma akbarta cikin duk labarin da ka bayar su mai yutabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sai azo da annabi Muhammadu fa yasaluhu Allahu ta'ala an ummati Allah sai ya ce to ga abin da al'ummar ka ta fada kai ka zo kai wa al'ummar ka shaida Allah ya tambaye shi yayi wa al'ummar shaida fa yuzakkihim manzon Allah sai ya tsarkake al'ummar sa wa yashadu bi sirqim sai kuma ya musu shaida akan gaskiyar da suka fada cewa sun karanta al-Qur'ani sun ga abin da Allah ya bada labari al'umma kaza Allah ya kuma ta manzo kaza ta ƙaryata Allah ya halakar da ita to daga nan Allah sai ya gama yin hukunci shikenan sai Allah ya ce to a kora su gidan wuta shine Allah ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara sannan sai a kora kafirai zuwa wutar jahannama zumara jama'a ma'ana jama'atu mutafarika katiba jama'a za a tura su hatta idza ja'uha har sai sun zo kofar gidan wutan wato futiyat abwaabu sai a bude kofar dan ma kar a bude kofar wai ta danyi sanyi kafin su shiga wutar jahannama fa amma Allah zai ce a rufe kofar ba za a bude ta ba sai sun zo bakin kofa suka ce Allah zai ce wa qala lahum kadantuha mala'iku da suke gadin wutar jahannama za su ce musu kuku yaya aka kai batan kai kuka zo wannan gurin alam ya atikum rusulun minkum manzani ba su zo muku bane ya taluna alaikum ayatu rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku ba ku samu manzani bane ba zo su muku wa'azi bane sun karanta muku ayoyin wato ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma basu gargade ku haɗu zuwa wannan ranan ba basu gargade ku game da wannan ranan da wannan wurin ba wato sai su ce za su ce kalubala za su ce lallai manzanni sun je kuma sun gargade mu walakin haqqat kalimatul azabi mu dai kalmar azaba ce ta tabbata akan mu fadin ubangiji la'amla anna jahannama min aljannati wan nas ajma'ina Allah ya rantsuwa ce wallahi sai ya cika wutar jahannama wato da jama'ar aljanu da mutane wato shine wato za ce walakin haqqar kalimatul azabi alal kafirina kalmar azaba ce ta tabbata wato akan mutane kafirai saboda haka kaga an yanke musu hanzari wato sai Allah ya ce sai mala'iku masu gadin gidan wutar su ce musu qiladkhulu abwaaba jahannam ku shiga ta kofofin wutar jahannama khalidina fiya kuna masu dawwama a cikin gidan ku shiga da wato ba fita wato qiladkhulu abwaaba jahannam ku shiga ta kofofin wutar jahannama khalidina fiya wato kuna masu dawwama ma'ana muqaddirul khulud ana kaddara muku dawwama an kun shiga ba fita za su ce bi samathawal mutakabbirin tir da makomar mutane masu girman kai masu kin karban gaskiya shi ce wutar jahannama na sai Allah ya jiyo kan mu'minai ba da mu za mu je gun aya yace wasiqal ladina taqaw rabbahum
wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha ujiat abwaabuha wa qala lahum kadhalika salamun alaykum idkhulu fadkhuluha khalidin
Allah yace wasiqal ladina taqaw rabbahum za a kora waɗanda suka ji tsoron ubangiji su ma sai aka zo da shigar korawa wayancan kafirai malamai suka ce za a kora su ne da hauragiya ana tunkudan su mala'iku suna dukan su suna runkuda su suna dukan su suna runkuda su haka za ta fi har kofar wutar jahannama sannan masu gadin su yi musu wannan magana, ku kuwa ya aka yi koyon batan kai a rayuwar duniya har ku samu kanku a nan, ba zo an gargade ku bane, a ce an zo an gargade su. To sai Allah sai ya ce su ma muminai aka ce wasiqal ladina taqaw rabbuhum, za a kora waɗanda suka ji tsoron ubangijin su, amma su sai aka ce bilutufin da tausasawa, wai su ana ce musu kuje mana, kuje ku shiga aljanna ta ku mana, kamar suna yangane, wato su kuma ana ta matsa musu sai sun je, shi yasa aka amfani da kalmar wasiqa, su ma kamar kora su ake cewa ake ku yi ku tafi cikin ni'imar ku, amma wayancan su wayancan kora su ake, wato bi unfit da tsanani aka kora su, amma su muminai Allah zai ce, yace wasiqal ladina taqaw rabbuhum, za a kora waɗanda suka ji tsoron ubangijin su ila aljannati, zuwa gidan aljanna zumaran, su ma jama'a. Allah ce hatta idza ja'uha, har sai in sun zo, wa futihat abwabuha, sai aka ce wa futihat abwa, sai aka zo da wawu, wannan wawu malamai suka ce na girmamawa ne, wa futihat abwa ba, sannan sai a bude musu kofa, aka ce in ana taro kujerar babban mutum in an kawo ta gurin sai a rufe ta, kar ta yi kura sai ya zo gurin, amma yana zuwa sai a ɗauke ƙyallen sai ya zauna, ko kuma in a wani guri zai zauna sai a rufe, ba za a bari a zo a zauna ba har sai ya zo, saboda haka su rufe aljanna a gurinsu an rufe ne don kar sanyinta ya huce, kamar yadda mutum ya fesa maganin sauro a ɗaki zai ja kofar ya rufe, ba zai buɗe ba don kar wani sauron ya samu shiga magani ya yi baya-baya. To su an rufe aljanna, amma su ba a buɗe ta ba sai da suka zo saboda girmamawa, saboda kar ma sanyin ya yi waje, kaga kenan a sai su buɗe musu aljanna su shiga, ba irin buɗewar wayancan ba ne, su wayancan an buɗe ne aka ce don kar zafin wutar jahannama ya ragu, amma su yan aljanna ba a buɗe aljannar ba sai sun zo saboda girmama su, shi yasa sai aka ce wa futihat abwabuha, wato aka ce wato za a zo a lokacin, wasu malaman suka ce ai wannan wato wawun din suka ce ma'anar ta kad ne, sanda za su zo kad futihat abwaba, har an bude musu kofa da sun zo sai shiga. To dai wannan malamai suka ce kowace tafsiri ka dauka a cikin wannan biyun duka wannan yana nuna girmamawa ne masu yan aljanna din. Wa qala lahum kadatuha, sai masu gadin gidan aljanna su ma sai su ce musu salamun alaikum, aminci ya tabbata a gare ku, ibtum kai kun ji dadin ku, ibtum kun ji dadin ku, mana wato fadkhuluha khalidin, ku shiga wannan gidan aljanna gidan ni'ima, khalidina kuna masu dawwama a ciki, mun gane ko? Saboda haka wato wancan kora su ta jahannama da samun wata jahannama a rufe, wannan kaskantawa ne da walakantawa da kuma tanadin mummuniyar azaba, maganganun da aka gaya musu maganganu ne, shi ma wanda yake wato na kara musu nadama da takaici, dan tambayar su akai ku ko yanzu mai gargadi bai je muku bane a duniya, ba a gargade ku bane, kaga wannan ma za su ga firgita hankalin zai da tashi, amma wayannan koyan aljanna suna zuwa, aka ce amince tabbata a gare ku, kun ji dadin ku, kaga wannan sai kara wa mumini wato kwanciyar hankali. Allah ya ce wa qalu, sai su yan aljanna,
alhamdulillahi allazi sarana wa'adahu wa awsana al-ghaba natabawwa'u min al-jannati haythu nasha,
na'am,
fa ni'ma ajru al-amin,
tara al-mala'ikata
wa tara al-mala'ikata hafina min hawli al-arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qulna bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin,
alhamdulillah. Ubangiji yake cewa wato wa qalu, sai su yan aljannan da suka ga abin da aka yi musu, so ga tarba, so ga gidan da Allah ya tanada musu, sai su ce alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga Allah allazi sadaqana wa'adahu, wanda Allah, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gaskata mana alƙawarin da ya mana, yau mun ga alƙawarin da Allah ya mana a duniya cewa muka yi sallah, muka yi azumi, muka yi zakka, muka yi haji, muka yi kaza, muka yi kaza, za a ba mu gidan aljanna, gashi yau an ba mu gidan aljanna, alhamdulillah allazi sadaqana wa'adahu, godiya ta tabbata ga Allah da ya gaskata mana alkawarinsa. Wa awrasna al-arda, Allah kuma ya gadar mana da gida, shine gidan aljanna na tabawwu'u min aljanna za mu fantama a cikin gidan aljanna haifu na shahid da muka ga dama na tabawwu'u za mu zauna mu fantama mu miƙe kafa kaifa na sha idan muka ga dama haifu na sha waye da muka dama duk inda kaga dama a gidan aljanna gidanka zaka hawo an ce dan aljanna zai hawo jirgin sa a gidan aljanna tun misalin daga fudowar rana ba rana a aljanna amma ana kaddara daga fudowar ta har faduwar ta zai tiyawo ba zai kare wato gidansa ba hadisin da manzon Allah yake cewa karshen shiga gidan aljanna karshen wanda za a fitar da shi a gidan wuta a sashi aljanna na karshen za a zo ya zo aje a cikin sai aljanna ta cika ba gurin zama ya dawo Allah ya ce aje a duba masa dai aje a zaga ya ce ba a ce aje a duba masa ko gurbin bulala inda za a shimfida bulala bulala dukan doki ko dan nan aje a nema masa aka ce to nan din shine zai yi yawo tun daga fudowar rana har faduwar ta bai kare girman gurin ba saboda haka za su ce godiya ta tafi daga Allah da ya gaskata mana alƙawarin sa ya gadar mana da ƙasa wanda muke wato na tabawwu min aljanna wato wanda zamu zauna daga aljanna haisu na sha'u inda muka ga dama li'annaha kulluha la yaktaru fiha makanun ala makanin malamai suka ce ita aljanna gidanka in ka shiga zaka ji baka sha'awar wani gurin sama da nan ba za ka ga gidan wani ka ji hasara ka ce kai ina ma da nawa ne aka baka a duniya ne yake wannan an za a shiga aljanna kuma Allah ya ce wanda za a nama fi sududin min gillin duk wannan za a cire shi a cikin zuciyar mutum a duniya san da kaga gidan wani zaka sha'awa da malaka ne in kaga motar wani zaka sha'awa in kaga rigar wani zaka sha'awa to a duniya ne ake da wannan amma a aljanna kowa inda aka bashi zai ji nasi yafi masa to kaga wannan ma wato wata karin ni'ima ne za su ce Allah ya ce fa ni'ma ajrul amilina kai madalla da ladan masu aiki menene ladan masu aiki madalla da sakamakon masu aiki menene sakamakon masu aiki shine aljanna shine ladan da aka baka a dalilin aikin da kai da kai a nan gidan duniya Allah ya ce watar mala'ikata zaka ga mala'iku a aljanna hafina min haulal arshi wato sun saki fukafukansu sun jeru a gefen alashin ubangiji ta kowane gefe yusabbihuna suna tasbihi bihamdi rabbihim wato suna cudanyuwa da tasbihi da godiya ga ubangijinsu suna cewa subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim wa qudiya bainahum Allah madaukakin sarki zai yi hukunci tsakanin halitta gaba daya bil haqqi da gaskiya wato da adalci du mai imani a saka shi aljanna wato kafiri kuma a saka shi a gidan wuta wakila sai su ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangiji wato wanda yake ubangijin talakai suka ce katama istiqraral fariqaini bilhamdi minal malaika wannan kai yan wuta aljanna ai yan wuta gidan wuta yan aljanna aljanna shine mala'iku in sun ga ubangiji ya gama hukunci an gama wuta ta dauki nata aljanna ta dauki nata za su ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata wato ga Allah ubangijin ta za su lifi wato komai da komai da yiwa Allah madaukakin sarki godiya kuma nan shine karshen suratul zumar yasa matsa Allah ramma samu kai karshen sura din insha Allah ta'ala in Allah ya raya mu zuwa gobe kuma zamu fara daga cikin suratul gafir amin muka fara daidai Allah ya karba mana ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roko Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya sa muna daga cikin wanda za a yanta daga wuta zuwa aljanna a cikin wannan wata mai albarka Allah ya ba mu gidan aljanna Allah ya kiyaye mu gidan wuta